ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لهدي 28 ga watan Zulhijja, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447, wanda yayi daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2026. Wannan shine majalisi na 4 a cikin majalisin mu na karatun wannan littafi ne albarka al-adabul mufrad na al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Darasin da ya gabata bayan muqaddima, mun fara karatu a babi na farko, babu qaulin Allah ta'ala wa wassayna al-insana liwalidayhi husna. Mun ji ma'anar babin, sannan mun karanta hadisi na farko a cikin babin, shine hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wanda yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah. Kuma mun ji a wata riwayar hadisin wani aiki yafi falala a wurin Allah. A wata riwayar wani aiki yafi kusantar da mutum zuwa ga Allah, ko yafi kusantar da mutum zuwa ga aljanna. Mun ji amsoshin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar a matakai guda 3. Aiki na farko, wanda shine sallah a kan lokacinta. Aiki na biyu, wanda shine mahallu shahid da ya sa malam ya kawo wannan hadisin, shine biyayya da kyautatawa ga iyaye. Sannan aiki na uku shine jihadi fi sabilillah. Mun ji me yasa aka gabatar da waɗannan abubuwan guda biyu akan jihadi, duk da cewa jihadi shine zirwatu sananil islam. Sannan mun ji abinda Abdullahi ibn Mas'ud ya rufa hadisin da shi, cewa da ya nemi ƙari a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da manzon Allah ya ƙara mai. Mana da ya ce to daga jihadi sai kuma me, da zai ta tafiya, da manzon Allah zai ta ƙara mai ayyuka daban-daban. Abin da ya rage mana a cikin wannan hadisin shine gaba ƙarshe, shine magana akan tafadulul a'mal, fifikon ayyuka, cewa wannan aikin shine yafi sannan wannan sannan wannan. Iskalin da yake cikin wannan hadisin shine samun waɗansu hadisai daban da ake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani aiki ya fi, sai manzon Allah ya faɗi wani abu daban. Wani lokaci za a tambayi manzon Allah wani aiki ya fi soyuwa a wurin Allah, manzon Allah ya ce shigar da farin ciki a zuciyar musulmi. wani lokaci za a tambaye shi akan wani aiki yafi kowane aiki a wurin Allah, yace imanun billah, shine imani da Allah shine yafi kowane aiki falala. Anan kuma an tambaye shi wani aiki yafi, manzo Allah yace as-salatu ala waqtiha, sannan wanne ya ƙara lissafa wani, sannan wanne sannan ya ƙara lissafa wani. To malamai sun yi maganganu daban-daban dangane da taujihin irin wannan amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayarwa. Wannan mas'alar tana daga cikin mas'aloli waɗanda suka wahalar da malamai dangane da ba da amsa akan waɗannan mas'alolin. Me yasa ake samun wannan saɓanin wurin bayar da wani aiki yafi? Don haka malamai sun ba da amsoshi daban-daban. Waɗansu daga cikin malamai suka ce manzon Allah yana ba da amsa ne bi hasbi ahwali sa'il, gwargwadon wanda ya yi tambaya. In mutum ya zo ya yi tambaya wani aiki yafi, sai manzon Allah ya ba shi amsa gwargwadon shi abinda ya dace da shi. Misali, wanda zai zo ya yi tambaya wani aiki yafi kuma ba shi da kosisi talaka ne, sai a ce mai ne na'am as-salatu ala waqtiha, ko wanda kuma yake da kuɗi fa na'am da ce siyarwa bizallahi, ko wanda kuma yake da iyaye fa da ce birrul walidai. Suka ce a haka amsar manzon Allah yake bada amsoshin dangane da wannan. Da haka kowa gwargwadon halin shi, gwargwadon yanayin shi, in mai ƙarfi ne mai jarumta a tura shi inda ya cancanta da wannan aikin nashi. Ma'ana kenan sai ya zama wani aiki yafi, sai in an ba da amsa sai a ce aikin da yafi dangane da wani, dangane da mai sifa iri kaza shine kaza, sai zama shine ma'anar kenan a wannan fassarar da waɗansu daga cikin malamai suka fassara. To amma waɗanda ba su ɗauki wannan fassarar ba, da yawa sun ce asali akan amsar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine umumi. In manzon Allah ya faɗi abu baya nufin wannan abin ya keɓanci wani, sai idan an ba da wani dalili da yake nuna wannan kawai ya keɓanta. Asali akan maganganun manzon Allah umumi ne, kowa da kowa ya shafe shi, sai idan an samu wani dalili da yake keɓanta wani da shi. Da haka a bisa wannan suka ce ba za a ce an tabbatar da cewa amsar da aka bayar akan wani ne kawai ba, domin asalin maganganun manzon Allah sun shafi kowa da kowa ne. Suka ce kuma abu na biyu daga cikin amso raddin da suka yi akan wannan amsar, akwai wasu hadisan da manzon Allah yana faɗan abin ne ibtida'an, ba tambaya ake yi ba, kawai manzon Allah ya ce aikin da ya fi kowanne falala shi ne kaza. Nan kuma ba wani ne ya tambaye shi ba balle a ce ya ba da amsa gwargwadon abin da ya shafi yanayin wanda ya tambaya. Suka ce to waɗannan abubuwan guda biyu suna iya kawo iskali akan wannan ma'anar cewa ana ba da amsa ne gwargwadon mai tambaya, tunda an samu hadisai da yawa da suka zo manzon Allah yana faɗan aikin da ya fi kowanne alkhairi kuma ba tambayar shi aka yi ba, kamar hadisin Sauban radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaqimu walan tuhsu wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah. Manzon Allah ya ce ku sani mafi alkhairin ayyukanku gaba ɗaya shine sallah. Sannan za a ba da amsa a waccan amsan sai a ce dawa ake nufi, tunda ba wani ne ya tambaya ba, balle a ce wanda ya tambaya ne aka bada amsa akan shi. Haka kuma manzon Allah ya ce a hadisi sahihi, hadisin Abu Darda, manzon Allah yana cewa ala ukhbirukum bi afdali a'malikum bi afdali min darajati siyami was sadaqati was sala, qulna bala ya rasulullah, qala islahu dhatil bayt. Manzon Allah ya ce kuna so in faɗa muku abin da yake ya fi falala fiye da darajar azumi da sadaka da sallah, duk ya fi su falala. Suka ce eh, muna so a faɗa mana wannan aikin ya rasulullah. Manzon Allah ya ce islahu dhatil bayt, sulhunta tsakanin mutane waɗanda suke rigima tsakaninsu. Manzon Allah ya ce duk ya fi waɗannan falala. Kaga a nan shi ma ba tambaya manzon Allah aka yi ba, haka kawai manzon Allah ya faɗi wannan. Da aka cewa ana kallon wanda ya tambaya ne a bada amsa, shi ma wannan duk zai iya zama akwai iskali a cikin shi. Sannan waɗansu daga cikin malamai suna bada amsar cewa zai yiwu manzon Allah yana bada amsa ne saboda gwargwadon lokaci da kuma yanayi, ba wai da kallon waye ya dace da wannan abun ba, a'a, abun a wani lokaci shine yafi, sannan za a iya samun yanayin kuma da wancan zai zama shine yafi. Shi yasa wani lokaci a ce wancan shine mafi falala, wani lokaci a ce wancan shine mafi falala. Da haka zai iya yiwuwa aiki a wani zamani ya zama shi ne mafi falalar aiki a farkon musulunci, daga cikin aikin da ya fi kowanne aiki falala shi ne me? Na'am? A farkon musulunci shi ne hijira. Hijira ita ce afdalul a'mal. Yin hijira daga Makka zuwa Madina, ko daga wani gari zuwa Madina, zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A wannan lokacin ba wani aiki da ya kai falala, hijira falala. Da haka a wannan yanayin za a iya cewa afdalul a'mal shi ne alhijira. Aikin da ya fi kowanne falala shi ne hijira. A nan ne aka lura da shi yanayi da kuma lokaci. Amma bayan an gama hijira ba, ƙarshe manzon Allah ya ce la hijrata ba'da al-fati, bayan fatu Makka kuma hijira ta ƙare, babu hijira daga Makka kuma, ba hijira daga Makka, an gama. Amma a baya fa ita ce afdalul a'mal, mafificin aikin da mutum zai yi shine hijira. Sai kuma gashi an zo zamanin da hijiran ma daga Makka an kulle ta, babu hijira daga Makka. Suka ce to zai yi manzon Allah yana wayannan amsoshin suna zuwa ne gwargwadon yanayi da kuma halin da al'umma suke ciki a wannan zamani. Akwai lokacin da as-salatu ala waqtiha shine afdalul a'mal. Akwai lokacin da imanun billah shine afdalul a'mal. Kafin hijira da ya fi komai falala shine imanin ka, musuluncin shine ba ma wani aikin da ai da za a yi, ba ma sallar, ba zakkan, ba komai. Akwai abin da aka farlanta ne? Ba abin da aka farlanta, imanin kawai shine. To a wannan lokacin imanun billah shine afdalul a'mal, ba wani aiki sama da imani. To haka gwargwadon yanayi da zamani da lokaci. Suka ce wasu ayyukan da ake cewa su ne afdalul a'mal ana faɗansu kafin shari'a ta gama cika, a lokacin babu wasu. Idan wasu suka zo daga baya wanda sun fi su falala, sun fi su daraja, in an yi wata tambayar watakila za a faɗi wani ba wanda aka faɗa a baya ba, saboda lokacin da aka faɗi wancan watakila ma ba a farlanta yin wannan ɗin ba. sai daga baya aka farlanta shi, dan haka amsoshin za su iya zuwa a wannan yanayin. Wani lokaci kuma sai akan iya yin abin saboda buƙatar musulmi. Akwai lokacin da ana cikin buƙata ne ta taimakon mutane, ana cikin yunwa da rashi, to ana kwadaitarwa akan taimakon mutane da ciyar da mutane da amfanar da mutane da yin duk wani abu da zai faranta ran musulmi. Sai ace sururun tudkhiluhu ala muslim, mafificin aiki da Allah ya kaso shi ne ka shigar da farin ciki a zuciyar musulmi. Da haka a wannan yanayin, a wannan lokacin, wannan aikin shi ne mafificin aiki, saboda a ya dace da irin buƙatuwa da kuma yanayin da ake ciki. Akwai lokacin da zai zama afdalul a'mal shi ne fitar da zuciya domin fita jihadi da ita. Yasa wani lokaci za mu ji ana gabatar da wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, sai a gabatar da jihadi da dukiya, saboda lokacin akwai mayakan da yawa amma babu abin da za su yi yaƙi da shi. Wani mayaƙi ne amma bai da ko abin hawan da za a tafi yaƙin, bai da makamin da za a tafi yaƙin. Da haka ana tsananin buƙatuwa zuwa ga waɗanda za su samar da wanda zai fita yakin shi kanshi, a saman mai da abin hawa, a saman mai da makami, a saman mai da abin da zai bari a iyalansa in zai tafi. Shi yasa a wannan lokacin manzo Allah sai ce wanda ya dauki nauyin mai jihadi, ko wanda ya rike iyalan mai jihadi in ya fita, daidai yake da wanda ya fita jihadi, shi ma yayi jihadi. Ma'ana wancan ya tafi jihadi, wannan ya rike mai iyalanshi a wurin aikin da shi ya tafi, to daidai yake da wancan da ya fita jihadi, saboda wannan shi ne buƙatar wannan lokacin, shi ne buƙatar wannan yanayin da ake ciki. Don haka wannan shi ne amsar da waɗansu malamai suka bayar, cewa ana ba da waɗannan amsoshin ne gwargwadon hali da yanayi da kuma zamanin da ake ciki. Yasa a wani hadisin za ka ji afdalul a'mal kaza, a wani hadisin a ce aikin da Allah ya fi so kaza, a wani a ce aikin da ya fi daraja kaza, sai zama ana samun bambanci saboda wannan yanayin da bambance-bambancen da ake samu na yanayi da lokaci da kuma zamani da buƙata. Waɗansu malamai sun ba da wata amsa daban, amma dai amsa ce kamar yadda Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa, amsa ce wadda take mai raunin gaske, wanda kuma da yawa daga cikin magabata sun ba da wannan amsar, cewa abinda ake nufi da afdalul a'mal, ana nufin min afdalil a'mal, ma'ana daga cikin mafificin ayyuka, ba wai ana nufin mafificin aiki mutlaq ba, ana nufin daga mafificin aiki, ma'ana duk abin da aka ce mai afdalul a'mal, ana nufin daga cikin mafifita ayyuka. Suka ce wannan shine abin da ake nufi, wannan shine abin da su al-Imam Ibn Khuzaima da wasansu suka fassara ma'anonin irin waɗannan hadisan da shi. To amma wannan ma'ana ce wadda take mai nisan gaske, saboda cewa min ɗin ai mai ƙaidi, alhalin alafazin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ƙaidi, yana buƙatar dalili. Manzon Allah ya faɗa ce afdalul a'mali kaza, kai kuma ka ce a'a ba afdalul a'mali yake nufi ba, yana nufin min afdalil a'mali ne, to yana buƙatar wani dalili wanda zai tabbatar da wannan kautar da zahirin lafazin zuwa ga wata ma'ana daban. Da haka wannan shine kaɗan daga cikin ma'anoni ko maganganun da malamai suka yi dangane da wannan ma'anar na cewa afdalul a'mal da ya zo a cikin wannan hadisin. Da haka za mu ga dai galibi kowane malami yakan yi ƙoƙari ya fassara ya kawo ma'anar da abin da yake ganin shi ne zai fi zama daidai, kamar babu wani ittifaki da malamai suka yi akan wata ma'ana tsayayya cewa ita ce kadai za a iya daukan ma'anoni irin waɗannan hadisan akai dan haka suke barin shi a matsayin abu ne wanda yake na ijtihadi kowa yakan yi ijtihadi ya ga menene za a iya ba hadisan ma'ana ya zama dai suna nan a matsayin nuna falalar aikin da haka a bisa kowace ma'ana daga cikin waɗannan ma'anonin yana dai nuna wannan aikin da aka faɗa yana cikin manya-manyan ayyuka masu falala a cikin addinin musulunci dan da har manzon Allah ya lissafa shi da irin wannan ma'ana cewa yana cikin mafifita ayyuka kenan aiki ne mai girma aiki ne mai daraja a wurin Allah subhanahu wataala daga a takaice wannan shine abin da yake da alaka da wannan hadisin za mu shiga kan hadisi na gaba na'am hadisi na biyu kenan a cikin babu
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا اجمعين وبإسنادكم وفقكم الله الى الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري اعلى الله منازله في العليين قال باب قول الله تعالى توصينا الانسان بوالديه حسنا وذكر الحديث منها من حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد.
نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حدثنا آدم يا رويت وشد جمال من ش آدم ابن أبي إياس فيكما يا رويت وشد جمال من ش شعبة الإمام الشعبة ابن الحجاج العتكي أبو بسطام في كميتي حدثنا يعلى ابن عطاء يا كربو إمام الشعبة يا كربو دقمال من شي يعلى ابن عطاء العانري في كميتي يا كربو دقبابنشي بابنشي شيني عطاء العانري الطائفي الليثي في كميتي يا كربو دقبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر يكي سوى رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد يرجر الله سنتك يرجر مهيسي فشن الله يناتك فشن مهيسي معنى يرجر الله جباوة tana da alaka da yardar mahaifi gabawa fushin Allah gabawa yana da alaka da fushin mahaifi gabawa shine ma'anar ridan rabbu ridan rabbi fi ridal walidi walidi wa sakatir rabbi fi sakatil walid mutum da farko a cikin isnadin hadisin shine Adam malamin Imam al-Bukhari sunan shi Adam ibn Abi Iyas mahaifin shi shine Abi Iyas alkunya ce wannan Abu Iyas din asalin sunan shi Nahiya ibn Shu'aib wadansu kuma suka ce sunan shi na asali Abdurrahman shi mahaifin Adam ibn Abi Iyas din kenan shi Abi Iyas ko dai zama Nahiya ibn Shu'aib ko kuma ya zama Abdurrahman shine asalin sunan shi amma dai ya fi shahara da Abi Iyas shi Adam ibn Abi Iyas ana mai alkunya da Abul Hasan shine alkunyar shi ana danganta shi zuwa ga garin Khurasan al-Khurasani ne sannan al-Mirwazi a yankin Khurasan a yankin garin Marwa wanda shine ake mai nisba zuwa ga al-Marwazi thumma al-Baghdadi thumma al-Asqalani daga nan yayi intiqali zuwa ga Baghdad a Iraq dan haka ake ce mai al-Baghdadi sannan daga nan yayi intiqali zuwa kasar Misra a Asqalan dan haka ake mai nisba da cewa al-Asqalani yana cikin malamai wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin sa a cikin sahih banda nan a Adabul Mufrad sannan al-Imam at-Tirmidhi da Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud a cikin littafin An-Nasikh wal Mansukh duk sun fitar da hadisin Adam ibn Abi Iyas da haka yana cikin mashayikh na a'immatul kutub sitta amma banda Imam Muslim banda Imam Muslim kawai daga cikin su amma sauran sun rawaito hadisin shi an haife shi a shekara ta 132 bayan hijira shekara ta 132 al-Imam Adh-Dhahabi a cikin siyar ya mai take da al-Imam al-Hafiz al-Qudwa Sheikh al-Sham wa muhaddith al-Asqalani babban malami ne babban mahaddisi ne sannan malami ne wanda yake abun koyi a wurin al'umma shine sheikh babban malami na kasar Sham gaba daya sannan shine muhaddith al-Asqalani shine malamin hadisi na garin Asqalani yayi riwaya a Iraq kamar yanda muka ji ana ce mai al-Baghdadi ya zauna a Baghdad yayi karatu sannan yayi karatu a Misra da muka ji ana danganta shi ga Asqalani sannan kuma yayi karatu a Makka da Madina ya zauna a Haramai sannan kuma ya zauna a kasar Sham shi yasa ake ce mai Sheikhu Sham shine shehin kasar Sham gaba daya al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala an tambaye shi dangane da Adam ibn Abi Iyas sai ke cewa kana matinan inda Shu'ba Adam ibn Abi Iyas ya kasance yana cikin mutane waɗanda suke da matsayi waɗanda suke da karbuwa a wurin al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj bana yana cikin manyan ɗaliban Shu'ba ibn al-Hajjaj wanda a wannan isnadin zamu ga shi Adam ibn Abi Iyas din daga wurin Shu'ba ma yake rawaito wannan hadisin sannan yace yana cikin Imam Ahmad yace yana cikin mutane shida waɗanda suke da zabtin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana cikin ƙwararrun ɗaliban Imam Shu'ba wanda Shu'ba mun san Amirul Mu'minin ne fil hadith to yana cikin ɗaliban shi waɗanda suke gogaggu masu zabtin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Shu'ba al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala yana cewa dangane da Adam ibn Abi Iyas yana cewa thiqatun ma'mun amintacce ne sannan thiqa ne sannan muta'abbid mutum ne mai yawan ibada min khiyari ibadillah yana cikin zababbun bayin Allah na kwarai a zamanin shi sannan an rawaito daga Ibrahim ibn al-Haytham al-Balari yana cewa Adam ibn Abi Iyas ya kai kusan shekara 90 da wani abu a duniya yayi tsawon rai ya kai shekara 90 da wani abu a duniya sannan kuma a wannan tsawon shekarun kana la yakhbab baya yin rini baya sa lalle a jikin gemun shi ko kanshi mana baya rina furfurar shi tana nan yadda take furfura gaba daya faritas me yasa baya rina furfurar wanda a wancan zamanin an saba cewa ana yin lalle a jikin furfura yace abinda yasa baya yin haka ya ba shi da lokaci ba shi da lokacin da zai yi wannan abu saboda gaba ɗaya rayuwar shi ya shagala ne da ibada bai da lokacin da zai zauna irin rina furfura ko haka bai da wannan lokacin yana daga cikin malamai waɗanda suke da ruko da aqida ba su da sassauci a babin abin da ya shafi aqida domin Abubakar al-A'yan rahimahullahu ta'ala yana cewa wataran nazo wurin Adam ibn Abi Iyas a garin As-Salat sai nace mai Abdullah ibn Salih katibul lays kenan yace Abdullah ibn Salih yace in gaishe ka bana ya taho daga tangarin su ya zo da sakon gaisuwa zuwa ga Adam ibn Abi Iyas sai Adam ibn Abi Iyas yake cewa to in ka je ni kuma kada ka gaishe shi bana gaishe shi bana ya aiko da gaisuwa sai kuma aika mai da ba a gaishe shi ba aika ba dai an ce kada ka gaishe shi kada ka ce ina gaishe shi yace sai na tambaye shi me yasa ne ya faru me yayi mutum kaman Abdullah ibn Salih a ce kada a gaishe shi sai yace ai na ji labarin cewa yana cewa Qur'ani halitta ne wacce mas'alar ta khalqul Qur'an haka na ji labari yana cewa Qur'ani halitta ne ana ya ɗauki wancan ƙaulin na Mu'tazila wanda suke kora Qur'ani cewa maganar Allah ne yace dan haka wannan shine laifin shi sai Abubakar al-A'yan yace fa akhbartuhu bi uzrihi sai na bashi labari na faɗa mai uzurin Abdullah ibn Salih me yasa ya faɗa cikin wannan mihina saboda mihina sai a lokacin ko kai ko ka sha wahala ko ka amsa kuwa azabtar da kai tunda ita ce aqidar gwamnati da haka dole ko ka amsa ko kuma a ci gaba da kulle ka ko ai azabtar da kai da haka wasu sun amsa hakanan saboda kare kansu daga azaba ko kisa ko wani abu makamancin haka yace sai na faɗa mai uzurin Abdullah ibn Salih kuma cewa daga baya ya zo ya yi nadamar wannan amsawa da ya yi kuma ya ba mutane labari cewa ya janye daga wancan abin da ya faɗa ya dawo kan aqida ta magabata wanda shi ne alƙur'ani maganar Allah ce sai ce to in ka je ka ce ina gaishe shi da haka wancan matsalar ta kauce nan ana ba zai je aje ba zai tura gaisuwa ga dan bid'a ba ko da ya aiko da gaisuwa zuwa gare shi sai ce amma in ka je wurin Ahmad ibn Hanbal to shi ka ce ina gaishe shi ka ce ina gaishe da Imam Ahmad ibn Hanbal saboda ne saboda tsayuwar shi da mawqifin shi akan mas'alar khalqul Qur'an da kuma yanda ya tsayu akan aqida da ya kauce ba duk da azaba da wahala da tsananin bala'i da ya fuskanta amma ya dage akan wannan aqida ya ki kaucewa Abdullah ko Abu Abdullah al-Maqdisi yana cewa lokacin da mutuwa ta zo ma Adam ibn Abi Iyas yana kwance a shimfidar shi ta mutuwa yana lulluɓe da mayafi a haka sai da ya sauke alƙur'ani sai da ya khatmar alƙur'ani a kwance ɗin nan yana lulluɓe da mayafi bayan ya gama sai muka ji yana cewa saboda san da nake maka ka tausasa min a wannan yanayin da nake saboda san da nake maka ka tausasa min a wannan yanayin da nake saboda wannan ranar nake fata na gaba daya ya dogara ne a wannan ranar ina kwadayin samun rahamarka a wannan ranar sannan sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan sai ran shi ya fita shine karshen abin da yayi a rayuwar shi ya rasu a watan Jumadal Akhira a shekara ta 220 daidai waɗansu kuma suka ce shekara ta 221 shine shekarar da ya rasu ko dai shekara ta 220 ko shekara ta 221 kamar yadda muka ji an haife shi a shekara ta 132 da aka kusan shekarun shi 88 ne gaba daya a duniya da aka wancan da ya kiyasta yake cewa ya kusan ya kai kusan shekara 90 da wani abu kiyasi ne yayi ko yace ya kai kusan shekara 90 ga wani abu amma baya rina furfurashi amma abin da yake hakikatan shine an haife shi shekara 132 ya rasu shekara ta 220 ko 221 to wannan shine Adam ibn Abi Iyad sai abin da ya shafi shi wannan hadisin kamar yadda zamu gani a cikin hadisin da aka kawo daga Adam ibn Abi Iyad qala haddathana Shu'bah qala haddathana Ya'la ibn Atha qala an abihi an Abdullah ibn Umar sai yace qala menene ba a ce ba anan yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba Abdullah ibn Umar yace rida rabbi fi rida alwalidai sai zama anan abinda Imam al-Bukhari ya kawo a hadisin athar ne mauqufi ne ma'ana maganar Abdullah ibn Umar domin bai ce manzon Allah Abdullah ibn Umar bai ce manzon Allah ya ce ba sai zama athar ne wannan mauqufi da aka Imam al-Bukhari ya rinjayar da cewa wannan hadisin mauqufi ne athar ne mauqufi sai yasa ya kawo shi a haka amma hadisin ya zo marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai da yawa sun fitar da shi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam at-Tirmidhi da wasu shi duk sun rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rida rabbi fi rida alwalid wa sakhat ar-rabb fi sakhat al-walid da ka anan Imam al-Bukhari ya rinjayar da cewa mauqufi ne kana akwai sabani a wurin Shu'ba sabanin akan Shu'ba ne shin Abdullah ibn Umar ya ce manzon Allah ya ce ko ko a'a Abdullah ibn Umar kawai ya ce ya faɗa shine sabanin da aka samu a cikin hadisin waɗansu marwaita daga Shu'ba suna rawaito shi daga Abdullah ibn Amr daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗansu kuma suna rawaito shi daga Shu'ba da wannan isnadin akan Abdullah ibn Umar kawai ta faɗi maganar cewa maganar Abdullah ibn Umar ce to wannan yasa shine ake ce mai a sabani na ar-raf'u walwaqfu ar-raf'u walwaqfu a wurin malaman hadisi malaman mustalahul hadis in an sami irin wannan sabanin wanne ake rinjayarwa ana rinjayar da wancan ne wanda suka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ana rinjayar da wanda suka yi waqafi ne akan sahabi wanne za a rinjayar a ciki ko ko a'a za a duba wanne ne ya fi inganci a cikin hanyoyin gaba ɗaya wanne ne ya fi inganci a rinjayar to wannan mas'ala sai daga cikin mas'aloli na mustalahul hadis wanda malaman hadisi suke tattaunawa a kan ta da yawa amma a wannan hadisin ya zo ta hanyoyin kamar yadda ya gabata daban-daban waɗansu malamai sun rawaito shi mauqufi waɗansu sun rawaito shi marfu'i sannan a nan Imam al-Bukhari a nusaf na adabul mufrad gaba ɗaya an rawaito shi an Abdullah ibn Umar ne daga Abdullah ibn Umar amma sauran malamai da suka rawaito hadisin sun rawaito shi ne ta hanyar Abdullah ibn Amr ibn al-As ba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ba haka ya zo a cikin sauran hanyoyin takhrijin hadisin amma anan ta hanyar Abdullah ibn Umar da aka kowanne daga ciki akwai akwai sabani a ciki amma dai hanyoyin da suka fi yawa suka fi kuma inganci shine wayanda suka danganta zuwa ga Abdullah ibn Amr ibn al-As sannan kuma waɗanda suka fi yawa suka fi inganci daga cikin ɗaliban shu'uba sune waɗanda suka rawaito daga Abdullah ibn Amr daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune waɗanda suka fi yawa kuma hanyar su ta zamanto ta fi inganci duk da cewa akwai waɗanda suka rawaito shi din mauqufi kaman yanda Imam al-Bukhari ya kawo anan kaman shi Adam din to akwai wasu ɗaliban shu'uba din wanda sun rawaito daga shu'uba sun kawo shi a matsayin mauqufi ba marfu'i daga manzon Allah ba amma da yawa ɗaliban shu'uba sun rawaito shi ne marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka anan idan muka ce ma mauqufi ne ma'ana maganar Abdullah ibn Amr ce ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan hadisin zamu ce da hukumin rafi yana da hukuncin abinda aka danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda idan sahabi ya faɗi abu kuma abin abu ne wanda ba wai ba zai yi wa a faɗe shi ta hanyar ijtihadi kawai ba ko abinda ba zai yi ba a san wannan abin sai ta hanyar wahayi to in maganar sahabi ce ya faɗa za a ce da hukumin rafi yana da hukuncin hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ne saboda ba yadda za a yi ya faɗi wannan abin ba tare da ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sannan kuma dama akan samu da yawa sahabi ya ji wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zo ya faɗa ma mutane abin ya ce kaza ba tare da ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani lokaci kuma zai danganta zuwa ga manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce kaza wani lokaci kuma zai zo ya yi magana ya ce kaza ya ji wannan lafazin na hadisin manzon Allah shi ya faɗa dan haka waɗansu da suka ji a wannan lokacin za su ce me za su ce wane ya ce kaza wanda kuma suka ji a lokacin da ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su ce wane ya ce manzon Allah ya ce kaza to kowa yana faɗan abin da ya ji ne kowa yana faɗan abin da ya rawaito to haka su ma malaman shi ma anan shu'uba zai iya yiwuwa ya faɗi hadisin ta wannan hanyoyin guda biyu zai iya yiwuwa wata ran ya ce Abdullah ibn Amr ya ce kaza ya faɗa wani lokaci kuma ya samu nishaɗi ya yi rafi ya ce ya ce manzon Allah ya ce kaza dan haka kowa sai ya rawaito abin da ya ji shi zai faɗa dan haka wannan duk da kasancewar shi mauqufi a nan to yana da hukuncin hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin abu ne da yake da alaƙa da yardar Allah da fushin Allah wanda ba ka iya sanin wannan sai ta hanyar wahayi dan haka kenan ya ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma abu na biyu wasu hanyoyin daban da aka rawaito daga manzon Allah ɗin kai tsaye an rawaito lafazin wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyoyi daban-daban dan haka koda ba a ce lahu hukumin rafi ba to akwai wasu hanyoyin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa lafazan suna zuwa ridallahi min ridal walidaini kamar yanda ya zo a shu'abul iman na Imam al-Baihaqi wa sakatullahi min sakatil walidaini anan walidi aka kawo go amma a wasu riwayoyin da lafazan hadisin walidaini ake kawo mahaifa guda biyu amma anan sai aka ce alwalidi go aka ce mahaifi me yasa anan aka ce mahaifi ita kuma mahaifiya fa نعم زي انا اي والد اكتي ما هيتي شيني الوالد كو اتا كما ما هيتي يعني والدة ما هيتي يعني سو كما بيهم والدين ما هيتي فاقو داكي سو انا انفتي الوالد بافتي الوالد ابا ميسا نعم zai iya daukan guda biyun ba a faɗi ɗayan ba me yasa ba a faɗi ɗayan ba to shine dama muke magana a kai na'am zai ba saboda haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi haka ne to idan aka ce ridallahi fi ridal walidi yarda Allah tana ƙarƙashin yardar mahaifi to mahaifiya ba min babu aula shi ya fi ma ya fi girma fiye da wannan kenan da haka aka kawo wannan to ai wancan shi ya fi cancanta ya shiga da walida aka kawo a nan misali aka ce ridallahi fi ridal walida yadda Allah tana yardar mahaifiya mahaifi zai shiga na'am ba zai shiga ba tunda dama a haƙƙin shi bai kai haƙƙin ta girma ba an gane to sai aka faɗi ridal walidi aka ambaci mahaifi saboda haƙƙin shi bai kai na mahaifiya ba amma shi yana da wannan to ita mahaifiyar kuma yaya in ita ce an gane da haka sai ya zama kenan kawo walid a wannan lafazin ya shafi mahaifiya da ya shafi mahaifi da kuma mahaifiya ma kuma na mahaifiyar ya mati domin haƙƙinta ya fi nashi amma abinda zai fito da abin fili shine waɗancan lafuzan ridallahi fi ridal walidai wanda aksari riwayoyin hadisin suka zo da shi yana cikin yardar mahaifa guda biyu ma'ana mahaifi da mahaifiya wa sakatullahi fi sakatil walidi fushin Allah kuma yana cikin fushin mahaifi me yasa me ake nufi da wannan hadisin الإمام الصنعاني أسكيل لتافن التنوير يعني سوى أبن دي يسا أكاوون سبودا ألا ياي أمرني أكرم مهيتي أمرنو واي أكرم مهيتي نعم أمرنو ألا ني ألا ني أمرني إذن كي لا أغريت ككرم ماشي وكيمة آ ألا كيمة آ إذن كيمة آ كي بيئي ككرم ماشي zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai ji daɗi da kai wannan aikin wa kai ma ibada Allah kai ma ibada in kai ma Allah ibada zai yarda da kai ko ba zai yarda da kai ba zai yarda da kai kenan wancan abin da kai na yarda da mahaifa ya sa Allah ya yarda da kai saboda ka yi abin da Allah ya ce a yi to haka kuma a can da Allah ya hana a cutar da su ko a wulaƙantar da su ko a bijire musu idan mutum ya yi wa ya saba ma Allah kuma da ya yi zai iyayen ya ɓata musu ko bai ɓata musu ba ya ɓata musu da haka ya ɓata musu da ya yi a ƙarƙashin bijire ma umarnin Allah wanda kuma wannan yana haifar da fushin Allah da haka kenan faranta musu da kuma jin daɗinsu da yardarsu to kana kaman ka yarda da Allah ne ɓata musu kuma da fusata su kaman ka fusatar da Allah ne to shine ma'anar ridallahi fi ridal walidi wa sakatullahi fi sakatil walidi yace shine abinda hadisin yake nufi ke zama a karkashin ka'idar aljaza'u min jinsil amal kenan ko aljaza'u min jinsil amal abinda kai shine za a saka maka da shi ka yarda da iyaye Allah ya yarda da kai ka fusatar da iyaye Allah ya fushi da kai shine aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da Allah zai yi maka sai zama shine ma'anar ridal rabbi fi ridal walid wa sakatir rabbi fi sakatil walid ibn al-attar askin littafin shina ujja yana cewa babu shakka haƙƙin iyaye yana da girma dangane da wannan hadisin banza Allah ya faɗi wannan ya nuna girman haƙƙin da suke da shi wanda za a ce in ka yarda da shi Allah zai yarda da kai in ka fusatar da shi Allah zai yi fushi da kai to wannan ya nuna haƙƙin yana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da haka ibn al-attar yake cewa saba musu kuma da bijire mai iyaye al'amari ne mai girman gaske to amma matakan al'amarin sun sha bamban akwai saba wanda wata tafi wata akwai fusatar wanda wata tafi wata to wanne ne haramtaccen a ciki yace tabbatar da iyakan iyakanta wanne ne sabawa ta haramun yana da wahala kuma wacce ce da'a ta wajibi wanda wajibi ne dole ayi in ba ayi ba an saba ma Allah yace zabtin wannan shi ma yana da wahala yace amma ka'idar shine abinda mutum zai yi amfani da shi shine ba a yi min iyaye da'a ko yarda da iyaye akan abin da yake haramun ne ba wajibi bane yin umar bin umarninsu akan abin da yake haramun ne sun umarce ka akan abin da yake haramun ne wannan abin to wannan bai wajaba akan ka ba za ka ce ai ribal rabbi fi ribal walidi ba ka ce bari kai da'a a'a su kuma umarnin Allah sama yake da nasu hanin Allah sama yake da nasu daga abinda Allah ya haramta ba za ka yi musu da'a a kai ba abinda Allah ya wajabta ba za ka yi musu da'a a kan sun hana ka kai ka bari ba saboda yin da'a gare su yace to wannan shine ka'idar da ya kamata mutum yayi amfani da shi wannan shine abinda malamai suka yi ittifaki a kai ba za ka ce dole sai ka yi musu da'a a kan saban Allah ba abinda haramun ne ko abinda yake wajibi ne Allah ya wajabta maka sa hana ka kuma ka bari ka ƙi bin umarnin Allah to wannan shine abinda ya kamata mutum ya riƙe ya yi amfani da shi saboda ba a yin da'a ga wani a kan abinda yake saban Allah ne amma duk abinda ba wannan ba ko da sun umarce ka da haramun ɗin ko sun hana ka wajibin to kuma kyakkyawar mu'amala dole ne akwai bambanci tsakanin sun ce ka yi kaza haramun ne ka ƙi da kuma ya ya kamata ka mu'amalance su a wurin ƙin yi ɗin saboda a can baya farko mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah yace in suka yi iya kokarin su akan sai sun sa ka kai shirka suna umarta ka sai kai shirka za ka yi musu da'a ko ba za ka yi ba Allah yace fala tuti'huma kar ka yi musu da'a amma duk da haka me wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka mu'amalance su kyakkyawar mu'amala ba ka ce ku mushrikai ne ba za a yi ba ko ku yan bid'a ne ba za a yi ba kai musu mu'amala ne kyau suna umartar ka da shirka kai kuma Allah yana umartar ka da ka kyautata musu mu'amala to ballantana kuma in wani haramun ne ko wani wajibi suke hana ka akai ba za ka yi da'a ba ba kuma za ka munana mu'amala ba shine abin da ake nufi a nan Al-Fakihani Abu Ali Al-Fakihani a cikin sharhin Umdatul Ahkam Riyadul Afham yana cewa amma talzamu ta'atuhuma fil mubahat wajibi ne yi musu da'a a abubuwan da suke mubahat mubah abinda ba wajibi ba ba haramun ba mubah ne ya halatta ai sai suka ce ba za ka yi ba to wani wajibi ne kai musu da'a ko abinda mubah ne a bari sai suka ce sai ka yi to wannan lazim ne yi musu da'a akan wannan matukar abin ba haramun bane za su sa ka kai ba kuma wajibi bane za su sa ka ka bari to duk sauran ayyuka na mubahat sai hana ka to wannan wajibi ne kai musu da'a akai menene misalin wannan ne misali ko ba misali na mubahat abinda yake mubah ne sai suka ce sun hana ce ga makwabci haka sun ce ya ce kai ɗebo mai ruwa su ce kakkaje to wannan mubah ne ba wajibi ba ne shi ma yana cikin wannan zai shiga wannan shi ma misali ne zai shiga na'am sai wanne misalai da yawa za a kawo ai na'am tana so kai na jira suka ce ka bari wannan sai kai da'a lazim kai da'a dan ba wajibi bane ba wajibi bane a kanka ka aikata na'am azumin nafila na'am ka nemi aure suka ce ba za ka yi ba ya danganta da mutum ai da shi aure matakan shi daban din akwai wanda aure wajibi ne dangane da shi akwai wanda aure sunna ne akwai kuma wanda aure mubah ne kawai ya halatta ko yayi ko kai yayi duka ɗaya ne a shari'anci akwai ma wanda auren zai zama mai makaruhi ne ya aure ko akwai wanda ma zai iya zama haramun ko ko ba za a samu ba ma da ta aure yana ɗaukan mutum a waɗannan matakan na ahkamu shar'iyya guda biyar za ka iya kowanne za ka iya samun kanka akwai wanda wajibi ne ya yi to kaga wanda hukuncin wajabi ya hau kan shi to ba za a iya cewa da'a da haninsa ba amma wanda wajabi bai hau kan shi ba mubah ne a kan shi to kaga wannan da'a ga wannan umarnin dole ne ko irin masu yawon dandalin mai shayin nan kullum sai ya je ya sha shayi in suka ce daga yau kanka ƙara shan shayi ya za a yi na'am zai iya shayin ma suka ce gaba ɗaya ka daina sha ya za a yi lazim ne kai da'a ko ba lazim ne lazim ne dan mubah ne a yi shayin ba wajibi wajibi ne shan shayi a kanka mubahat ne shi ne yake nufi a nan fakiha ne cewa mubahat abubuwan da suke na mubah ya halatta a yi to wajibi ne lazim ne yi musu da'a a kan wannan saba musu sabo ne na'am haka wannan dole ne da da'a ta zama dole sai dai yardar da su ya bi hanyoyin da zai yardar da su yadda ya tafi inda zai tafi ya cigaba da sana'a amma dai ba wai ya tafi haka ba mun ga zamu zo mu karanta hadisi a nan gaba wanda suke magana akan wanda ya taho zai tafi jihadi da manzon Allah mahaifin shi ba su yadda ba manzon Allah ne ya ce mai ka koma akwai aikin da ya kai wannan fita jihadi na jihadi tare da manzon Allah a fita kuma ya baro su ba suna cikin damuwa ba su yadda ba amma manzon Allah ya ce koma baka ba fita sai ka je ka yarda da su tukunna sun yadda sannan ka dawo ko wannan shine daka as-sanani a cikin subul salam sharhin bulugul maram yana cewa wannan hadisin yana nuni akan wajibin yin kokarin yarda da iyaye cewa yarda da iyaye wajibi ne ba mustahabbi bane ba sunna bane wajibi ne yarda da sannan haramun ne fusatar da su haramun ne fusatar da su daka wannan hadisin yace abubuwan da yake dauke da su guda biyu wajibin yarda da su da kuma haramcin fusatar da su yace so domin na farkon wanne ne na farkon na'am yarda da iyayen yace wannan shine neman yarda Allah ne neman yarda Allah ne shi kuma na biyin wanda shine fusatar da su wannan kuma janyo fushin Allah ne duk abin da zai janyo maka yarda Allah wannan aiki ne na wajibi abinda kuma in kai sabani shi zai haifar maka da fushin Allah wannan aikin haramun ne da haka yace fa yuqaddamu ridahuma in ji al-imam as-sanani a cikin subul salam yace ana gabatar da neman yardar iyaye ala fi'li ma yajibu alaihi min furudil kifaya akan duk wani abu da ya wajaba akan mutum na fardu kifaya duk wani abu fardu kifaya ne ko da farilla ce amma fardu kifaya to ana gabatar da yardar iyaye akan wannan abun bana in je ci karo ana ajiye shi abun wajibi ne amma fardu kifaya ne wanda wasu za su iya dauke ma wasu an yi mutuwa za a yi sallar jana'iza fardu kifaya ne to yardar iyaye tana gaba da wannan in suka ce a'a ba za a yi ba shine ma'anar shi in suka sa wani abu a wannan lokacin to shi za a gabatar akan wancan aikin na fardu kifaya aikin su yana gaba da duk wani abu na fardu kifaya shine abin da sanani yake nufi a nan daga hadisin yana dauke da darussa masu yawa da kuma misalai masu yawa wanda wasu misalan za mu ji su a wasu asar da za a kawo a nan a gaba irin yadda sahabbai da magabata suke ta'amuli da iyayensu wurin neman yardarsu da gujema duk wani abu da zai sa fushinsu da ɓacin ransu to wannan duka abubuwan da za mu ji na asar da hadisai a nan za su zama mana kaman ƙarin bayani ne dangane da wannan hadisin daga babban al'amarin da yake nuni a ciki shine hadisin yana da alaƙa da wannan babin babu ƙaulin Allahi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna Allah ya ce mun yi ma ɗan adam wasiya ya kyautata ma iyaye daga cikin kyautatawar shine neman yardar iyayen kuma wannan yana daga cikin yardar Allah haka kuma kauce ma fushin iyayen wanda wannan yana cikin fushin Allah idan mutum yayi sabanin haka shine alakar wannan hadisin da kuma babin data zamu tsaya a wannan kenan shine karshen wannan babin zamu tashi a darasi na gaba a babi mai zuwa babu birrul um babin da zai yi magana akan biyayya ga mahaifiya dan sai ya bude mata babi wancan babin da ya gabata ya shafi duka iyayen gaba daya ake magana to amma anan za a yi mahaifiya sannan ai babu birrul abi babin da ya shafi biyayya ga uba da haka su ma kowanne a cikin su biyun zamu ji hadisan da yake bance shi kadai a ciki sannan yana da zamu canza usulubin zamu cire tarjaman nan ko zamu cire tarjaman isnadin nan kawai zamu rinka karanta isnadin mu ci gaba da bin matanin hadisin saboda a samu saurin kaiwa zuwa ga ƙarshen littafin muhimmi maqsudi shine matanin hadisan da asafin da suke mu ga abin da zamu iya aiwatarwa a cikin abin da muke karantawa والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين